A watan Maris din da ke tafe ne Prime Minister Nijar Uhumudu Muhammadu zai gabatarwa majalisar dokokin kasa hujjojin gwamnatin sa a kunce domin neman yardar ƴan majalisa akan matakin girke sojojin rundunar takuba da barkan a kasar wanda ya biyo bayan yanayin tsamin dangantaka a tsakanin kasashen Mali da Faransa. A cewar ɗan majalisar dokokin kasa daga bangaren masu linjaye Honorable Kallamu Tari, tantauna wannan batu a majalisance hanya ce ta tantance matsayin gwamnati a idon wakilan talakawa.
In ba a kai majalisa ba, gwanne yawa suka yi. Wannan ya ce, kaza ya kamata a yi, wannan ya ce, kaza ya kamata a yi. A je majalisa, duk irin gwaninta da aga mutum da gyaran da mutum ka sanya kawo sai ya kawo shi. Kuma shaida ce ga 'yan ƙasa duka, abin ga ba a yi shi ɓoye ba. Babban manufa ta wannan abu shi ne, gwamnati ya ce, bisa ga wannan abu, na ɗauki matsayin ma. In sarokar da kai na wannan gwamnati zai kai wannan shawara a gaban majalisa, in jama'a su yarda da ita ba zai sauka wani gwamnati ya hau dan shi ba da wata shawara wanda ta yi wannan.
Sai dai shugaban jam'iyyar ORDN Tarmamuwa ta kawancen jam'iyyun hamayya Malamin Mansani Adamu na ganin tunkarar talakawa kai tsaye da wannan batu ita ce hanya mafi a'ala wajen warware wannan dambarwa.
Suna da kwarin gwiwar cewar majalisa wannan ta su ce sai abin da suka ga dama. Ko da majalisar ta karba majalisar je kana yi kace in dai ana son tabbaci a san in al'ummar Niger ta amince ko bata amince ba ai shine tsarin demokradiya tuntube al'ummar gaba daya. Akwai kasashe da dama a kasar tura kasashen na nahiyar Turai wanda suke irin wannan da ake cema votation Switzerland. Ita votation ki menene zaben raba gardama da an kawo rikici bisa abu sai a ce ku tsaya wai an yarda da ayi kaza ko ga ayi kaza. Mutane su je su jefa kura.
Rashin hukuma a kusan kashi biyu daga cikin uku na fadin kasar Mali ya yi sanadin lalacewar sha'anin tsaro a 'yan shekarun nan a jihohin Tilaberi da Tawa. Saboda haka mahukuntan Nijar ke daukan zuwan sojojin takuba da na Barkan a matsayin matakin rufewa 'yan ta'adda hanyoyin shiga kasar.
Dama Faransa ce a can, ita ce ke da sassan yaki wuri-wuri, ita ke tsaron har 'yan majalisar ɗinkin duniya. Daga bakin lokacin da an ka ce ta gama kaya ta haita daga nan wurin. Mu ba mu da kowa abokin aiki wanda ke san cikin malin. Daga bakin babu wanda zai yi atara-atara da mu. To shikenan kenan matsala duka ta zanta mu.
To amma 'yan adawa na kallon wannan mataki da wata fuska ta daban.
Su wannan rundunoni sun saba duk inda suke babu wani wanda zai tambaye su abin da suke. Musamman ma mun gani a kasar Mali. To irin wani yarjejeniyoyi da suke sa aka yi. Ko da sojojin Faransa sun yi wani barazana ko sun halaka wani abu ba za a tambaye su ba, ba za a yi masu larwai ba, ba za a hukunta su ba, in ma sun yi wata barna to hukumar Nijar za ta ɗauki nauyin haka.
Labarin ficewar waɗannan dakaru zuwa Nijar sakamakon tankiyar diflomasiyyar da ta ɓarke tsakanin Mali da Faransa wanda ainihi aka fara jin sa daga bakin shugaba Emmanuel Macron abu ne da masana ke kallon sa tamkar wani yunkurin da zai fake da shi don ƙara wa kansa kwarjini a wajen jama'ar ƙasar waɗanda za su halarci rungunan zaɓe a watan Afrilun da ke tafe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.